السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 23 da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 14 da wata na 2 watan fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarihi albarka da aka fi sani da masallacin ulum yau zamu tashi darasi na 50 daidai a cikin jerin tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa a wannan sura mai tarihi albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 242 a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum ta'qilun yau za mu tashi aya ta 243 da kuma 244 in Allah ya kaddara aramu sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
الله يتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وبني سبحانه وتعالى bayan ya kare bayani akan abun da ya shafi tsari na alaka da juna idda da kuma harakar auratayya kuma sai Allah subhanahu wataala ya ambata mana hukuncen jihadi domin kare aqida da kuma kare mutunci na rayuwa da kuma aminci na dan annabi adam ta samu hanyar samun kwanciyar hankali a cikin zamantakewar rayuwa shine sai Allah ya ce alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim shin baka ga ba ko baka sani ba ko baka samu labari ba ya annabin Allah domin damir ya udu ilal nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da wasu malaman tafsir suka ce ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam tara ashe baka gani ba ko kuma labarin bai iso maka ba ilal ladina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda suka fitar da cikin gidajensu Allah ya ce wa hum ulufun suna dukkuna mutane masu dimbin yawa hazaral maut dalilin fitarsu daga cikin garinsu ba dan komai ba sai dan guju wato gudun mutuwa wa qala lahum Allahu mutu sai Allah ya ce da su ku mutu thumma ahyahum kuma sai Allah ya tayar da su inna allaha lahu fadlun 'alan nas allati tabbas ubangiji subhanahu wa ta'ala ma abuti falalani wa mutari walakinna aktharan nasi la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa wa Allah godiya. Malaman tafsir suka ce kalmar alam tara hiya ru'yatul qalb, ana nihin gani na zuciya ba gani na idanu ba, domin gani ya kashe kashi biyu, akwai ganin da ake yi ta hanyar idanu kuma akwai ganin da ake yi ta hanyar zuciya. Ashe yasa Allah dai yake bayanin as-siratul mustaqim, yake bayanin kafirai, sai yake cewa fa innaha la ta'mal absar, bata makantar da zukata a watan abin da yake idanu, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, sai dai tana makantar da zukatan da suke cikin kirji. Idan haka gani kashi biyu ne, akwai ganin da ake yi ta hanyar idanu guda biyu, kuma akwai gani da ake yi ta hanyar zuciya. To nan ana bayani gani na hanyar zuciya. Sannan kuma kalmar alam tara, aramta maimaitu a Qur'ani mai girma, Allah ya maimaita alam tara su 33. A wurare 33 Allah ya kirayo alam tara. Wannan ita ce ta farin a cikin Al-Qur'ani mai girma da Allah ya bude da alam tara. Idan ka ɗauko daga Baqara kenan, ita ce ta farin. Allah ya ce alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar da maut. Ta biyu har yau a cikin Baqaran Allah ya ce alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa. To kuma Allah ya ce alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim. Kaga wannan duka a Baqara ne ko? To sai kuma cikin Ali Imran Allah ya ce alam tara ilal ladhina utu nasiba min alkitabi yud'una ila kitabillahi. Wai ƙara ne da ce alam tara ilal ladhina utu nasiba min alkitabi watan yashtaruna ad-dalala. Amma idan kenan al-Nisa'i Allah ya ce kuma alam tara ilal ladhina yuzakkuna anfusahum. Haka yace alam tara ilal ladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Haka yace alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu. Yace alam tara ilal ladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Ta goma sai Allah yace alam tara ilal alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal ard bil haqq. Wannan a suratul Ibrahim kenan. Ta karshe kuma sai ya kare da alam tara kayfa fa'ala rabbuka abi ashabin fi. Wannan su ne kalmar alam tara da Allah ya rubuta a Qur'ani guda 33 ne. Wannan ita ce ta fari. To ana nihin gani da mi, gani da zuciya. To Allah ya ce alam tara, shin baka gani ba ta hanyar zuciyarka? Ma'ana shi yasa ibn Allah wannan sibawaihi alaihi rahmatullahi ta'ala yace alam tara, wato tana tanbihun ila amrin ladhi, ana tunatar da kai ne akan ka mai da hankali ka lura da zuciyarka, ka buɗe zuciyarka don amsar saƙon da zai biyo bayan alamtar, shi ne allazi kenan ko? Wa'innan allazina kin allazina al-imamu al-qurtubi ya kawo tarihinsu, yake cewa wasu mutane daga cikin banu isra'ila wanda Allah ta alamtar allazina kharaju min diyarihim, suka fita daga cikin gidajensu a zamanin banu isra'ila. An yi wasu mutane suka fita daga cikin gidajensu, waqa'a fihim al-wabaa, wanda annoba ta sabko a cikin wa'annan mutane, jarrabawa musiba ta annoba, ai mun san annoba ko? To annoba ta sauka a cikin su, wa kanu bi qaryati yuqalu laha wa dawurdan, suna a wani gari da ake kira dawurdan, sunan garin su dawurdan, sai Allah ya saukar da annoba a wannan garin na dawurdan, fa kharaju minha haribina, sai suka fita cikin wannan gari suna masu gujewa wannan annobar, fa nazalu wadiyan, sai suka sauka da wani kore, fa amatahumullah, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kashe su. Wannan ruwayar Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace kanu arba'atu ala, sun kasance 4000, wato 4000 ne, 4000 kharaju firara min at-ta'un, da suka fita suna masu gujewa annoba, wa qalu suka ce na'ati ardan laysa biha maut, tunda dai garin da muke ciki annoba ta sabta, to bari mu je da garin da ba annoba a ciki, babu wata jarrabawa, ba wannan cutar, fa amatahumullah, suna zuwa wannan garin su sabka, kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe su. famarra bihim nabiyyun, sai wani annabi daga cikin annabawan Allah ya biya a kansu, fada Allah, sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, fa ahyahum, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da su. Qala al-ulama, malamai suka ce wa'annan kwanakin da suka yi na mutuwa fa amatahumullah Allah ya kashe su suka ce sun yi kwana 8 a mace kwana 1 bayan dai suna mace suka ce a'a kwana guda ba ku suka yi wallahi ta'ala a'lam malumat tafsiri sun yi sabani akan kwana nawa suka yi matattu to kauli mafi karanci shine kwana kwana 7 kauli mafi kuma yawa shine sun yi kwana 8 a mace alhasan yake cewa amatahumullah qabl ajalihim ubin subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsu ne ya kashe su kafin isar lokacin su tun kafin ajalin da Allah ya yanka musu yayi sai Allah ya karbi rayuwarsu dalili yace uqubatan lahum dan Allah ya musu azaba ba dan komai ba Allah ya musu wannan sai dan azabtarwa inna ma fa'ala zalika bihim mu'jiza wasu kace a'a ai ubin subhanahu wa ta'ala yayi wannan ne dan ya gudu musa daga cikin annabawansa wanda wannan annabin ana kiransa shab'un wannan ana kiransa shab'un ashi al-imamu hasan da yake cewa da Allah ya kashe su a tsawon kwana 7 sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su su ci gaba da rayuwa saboda lokacin da Allah ya rubuta su yi a duniya bai kare ba sai suka ci gaba da rayuwa kuma ina fatar kun fahimta wannan kuma yake cewa a sun gudu ne saboda gujewa masassara hali ce ta saba cikin gari ana wani irin musibar masassara a cikin garin sai suka guji wasu ga ce a abin da yasa suka bar garin su shine su farru min al-jihadi sun guje wata hiya jihadi ne gabzawa da abokanan gaba lamma amarahumullahu bihi ala lisani hizqin lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da su je su yi jihadi a halshen ɗaya daga cikin annabinsa annabawansa da ake kira hizqin wannan annabi ya umarce su ta hanyar umarni daga Allah subhanahu wataala cewa a fita jihadi sai suka guje wa jihadi saboda ba sa so su mutu saboda in an je jihadi ana in ma a kashe ka kuma ka kashe ni a wajen yaƙi to gushin makassu je su a kashe su a wajen yaƙi ya sanya suka bar gari sai Allah subhanahu wataala yace sai suka malaki to sai suka fita kharaju min diyarihim firaran min zalika sai suka fita daga cikin garin su dan guje wa tafiya yaƙi fa amatahumullah amma dai kuma har yau dai ajalin dai sai ya zo musu ubangi subhanahu wataala ya kashe su li yu'ifahum annahu la yunjihum min al-maut ai saboda Allah ya nuna cewa ba abun ai annahu la yunjihum min al-maut shay'un ba wani abu da zai iya tsirtar da mutum daga mutuwa Allah ya musu wannan ne dan ya nuna cewa duk irin yadda ka gujewa ita mutuwan nan to sai ka mi sai ka riske ta wal innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Allah ce kaga mutuwan nan da kuke gujewa wanda ba ku san ana zancanta wanda idan aka dauko zancanta kuna gani an katse muku hira Allah ce wallahi fa innahu mulaqikum tabbas kun hadu da ita mulaqikum kun hadu da ita kana sai ka tsare ababe ka tarar da ita kana ta gurinta sai ka tarar ta gaban ka tana jiranka sannan kuma karshe ne za a mai da kafin Allah subhanahu wataala kuma a baka labarin abinda ka aikata a wannan gida na duniya Allah subhanahu wataala ya sa mu yi lafiya daka wa amar thumma ahyahu bayan Allah ya kashe su tsawon kwana 8 kuma sai Allah ya tada su wa abarhum bil jihadi sai kuma Allah ya umarce su da yin jihadi sannan sun gudu ne ba sa son tafiya jihadi to saboda su gure mutuwa to sai Allah ya kashe su saboda ya nuna cewa duk yadda kai sai ka hada da mutuwan nan to bayan su mutu kuma sai Allah ya tayar da su sai ce to kaka yanzu kuma jihadin za a ci jama'a ko matsira ba yadda za a yi mutum ya guje wa abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta masa a rayuwa to shine sai Allah subhanahu wataala ya umarta su da yin jihadi da azake biwa baya wajahidu fi sabilillah wannan duka dai malamai su yi maganganu ne wanda al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa a cikin wannan asarkin isnadin sa akwai laushi mana bai da karfi kware da gaske amma dai abinda al-imam al-qurtubi ya tace a kansa shine cewa wannan Allah ya lazumtar da ana wa al-ummar annabi sallallahu alaihi wasallam watan Allah na bayo manzon Allah labari ne domin ya zamanto izina da sahabbai sannan kuma a tada su daga barci akan abin da suke yi akan mutanen da suka fita saboda gujewa mutuwa sai Allah subhanahu wataala ya kashe su sannan kuma Allah ya rayar da su dan Allah ya nuna musu da ma wanda yake da hali irin nasu ko an ce aje jihadi ba zai iya fita ba ya san cewa mallam ya mutu bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab fal mautu wahidun duk wanda bai mutu ba hanyar jihadi ta hanyar ya mutu taftakobi ko zai mutu da wannan takobin malai ke cewa ta'addadatil asbab hanyoyin mutuwan ne suka yawaita wannan ya mutu a jirgin sama wannan ya mutu a bis wannan ya mutu a mota wannan jaki zai yada shi ya mutu wannan kuma ruwa ne zai sha su tsaya masa a bakoshi ya mutu wannan nimfashinsa ne zai doke ya mutu wannan kuma yana kwance lafiya lau ba abun da ke gare shi kuma zai wuce ta'addadatil asbab fal maut wahidun wani fa yana nan zaune malam kawai sallan yake jira ayi wallahi sai dai a daddaba ina yake ya tafi eh kakka ce wai dole sai an fita yaki ne ake mutuwa a'a da ka je yakin da baka je yakin ba idan ajalin ka yayi wallahi tafiya za ta ci aw wani subhanahu wataala ba wanda yake karawa sakan sakan Allah baya karawa mutun kun ba wanda ake rige masa sakan lokacin da ake jiran ayyub kawai ka rasa ya ne ake al'amari kamar wasa kuma wallahi mutun ya tafi kuma duk wanda ya tafi wallahi ba zai kara dawowa ba antahini antahi shikenan kawai duk abin da kake kokarin tarawa a gidan duniya wallahi nan zaka bar shi na rantse maka da Allah motocinka da kake ta kokarin saya kana kokarin ka tara gidajenka da motoci wai har ta kai kalar gidanka kalar motocinka wallahi mutuwa zaka yi ka bar su ya zama gada gidan da kake sakan maka gina ka kawata ka yo komai da kin kaya ka saka masa wallahi wata ran kana ganin gidan yana ganin ka za ku rubu da shi matar ka kake kake tattali ka buda mata kwant bloke kana sanya mata kudi duk abin da take so kana yi mata wai tsawar kana kaunata duk in ka tashi zaka je umara da ita ka yi mata sayayya ku biyo ta Dubai kana ganin ta tana ganin ka za ku rabu kuma wallahi wani zai aure ta kuma ta manta da kai tuni wallahi an kare shi daga kai sai aikin da ka aikata a rayuwa ba abin da zai hana maka tahiya wallahi in duk garin ga dangin ku ne wallahi da azim in mala'ikan mutuwa yazo sai ka kwana a kabari ba wanda ya isa ba shi wani Allah ya faɗa mana a suratul qiyama yace wa qila man raq wa dhanna annahu al firaq wal tafat al saq bi saq ila rabbika yawma idin al masaq za ta tambaya wai ina dokta ina likita Allah ce kai ba ya magani in dokta yana makan sa magani ya ana makan sa mutuwa mana dokta nawa ya rasu dokta nawa ne yazo yayi maganin rashin lafiyar da ya wakar shine azabin ajalin sa mutun nawa ne a cikin bangaren likita zai zo yi maka maganin abu ka warke kuma da ikon Allah subhanahu wataala amma kuma sai Allah ya kaddara wannan abin da ya da ya warkar da kai shine silar mutuwar sa ba ku da matsira da mutuwa fa shi yasa kullun ka zama to cikin tanadi kullun ka zama to cikin take iya zo maka yanzu ko an jima ko gobe ko jibi in kaga ka huce yau to gobe baka da tabbacin ta wallahi ba wanda ke da tabbaci shi yasa kai kokari dan uwa ya zama to kullun kana shirye da wannan mutuwar ai hadisin annabi ya karantar da mu yake ce muna watan ka zamanto kun fi duniya ka annaka gharibun aw abir sadiq ka zamanto a wannan duniya kamar kai bako ne ka zo bakunta ne a gari zaka cika miso ki ka bar gari ko kuma bata fi ka biyo ne kawai misalin wanda yake cikin bisu zai tafi mai kuna sabka a kunni za a ce duk mai bukata ya fije ya fita ya biya bukatar sa ana karewa kuma hucewa za a yi an kara gaba ko haka duniyar take haka duniyar take ba ta da aminci da kowa ka bibi annabin Allah annabi wato annabi Suleiman alayhi afdalus salatu wa atammu taslim malam Isma'il yana cikin kaseta ta mulki da isa ta mulki yana ji da kujerar mulki ga ilimi Allah ya basa ga kudi Allah ya basa ga annabtaka Allah ya basa kuma ga mulki da duk duniya ba wanda ya taba irin sa Allah duka ya danka an basa amma yana tsaye cikin bada umarni ubangiji subhanahu wataala yace ransa yake so kuma aka karba aljanuna kallo suna ganin sulemana ya yo yazo ya zauna ba yadda za a yi aka aka yi kuma ubangiji ya karbe rayuwar ya karbe rayuwar wani daga cikin magabata Allah ya turo a karbi rayuwar sa yana ta fada yana shirin mitin da manyan mutane yana tara ya tada audience shugaba ne ya tada audience za a zai audience da manyan masu kudi sai wani mutum wani mutum mala'ika ya zo a siffar mutum yana zuwa a siffar mutum sai ya mai gari ya tare sa ina zuwa yace ya zo ya ga oga ne yace yau oga baya da lokacin ire-iren ku yau oga baya da lokacin ire-iren ku ya kira sai yace kai ka zo ka je ka ga yawa mala'ika ka je ka ga yawa oga mala'ikan mutuwa ke sallama falan nan take ya zabura ai wannan mai son ba ta wasa bace
kawai yaje ya ga masa oga ana cikin shagali ababe an taru gashi da manyan mutane manyan masu kudi da masu mulki ya sallama mu oga oga ya haushi da fada lafiya baka ga muna mitin da manyan mutane ba yace sabu aka bani yace kowaye ka ce masa ya jira sai mu kare yace wallahi wannan baya jira waye shi yace malakul maut mala'ikan mutuwa yace mala'ikan mutuwa alan muntaki hankalin sa ya tashi ya fito da gaggawa ce arinjin ajinkirta masa idan mutun yace wallahi nan lokacin yake jira yake yi lokacin yake jira kuma lokacin yake nan take aka zara rayuwarsa daka Allah ce azifatil azifawa iyamun ta kusa iyamun ta kusa yi kokari ka roki Allah ya sanya ka cika da imani kawai amma duniya ba ta da tabbas لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي يا دنيا ترى دوما لأن النبي آدم أسامون دزي زماء الدنيا يميك اكترنس الدنيا يجدائي دا النبي الله يا وزع ونرى رايور سيدي تنا واتي وآت الدنيا تنا كاري وكما جندا الدنيا كاري وآيكي وتبقى المعاصي والذنوب كما هي yasa wani mawaki yake mai zuri yake cewa yake jin hankali yace tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idha janna laylu hal ta'isha ila al-fajr wa kam min fata yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat atfaluhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum ila al-qadr yi kokari kai dai kai taka tsatsar ga duniya din Allah ya sa mu cika da imani to Allah yake cewa watan wahum ulufun wa'annan mutanen suna uluf uluf jam'u alf ne suna dubbanni malaman suka yi sabani akan uluf wa suka ce a su 900 ne 1900 sai 1600 suka ce 1600 wa suka ce 1800 ne wa suka ce 1080 wa suka ce 1040 wa suka ce 1030 wa suka ce kuma 1037 ne wa suka ce kuma 1070 ne amma abin da yake rinjaye inji malaman tafsiri shine sun fi 10,000 dai sun fi 10,000 tunda Allah ya ce wa hum uluf jam'u alf ne to sun dorawa 10,000 saboda uluf jam'u kasra ne uluf jam'u kasra ne to sai ka tambaya niye da ni da gudu su daga wannan garin su dubbanai sai Allah ya ce hazaral maut dan gujewa mutuwa dan gudun mutuwa kasa dan annabi adam bai san mutuwa mutuwan nan wallahi musiba ce yau ba gashi annabin Allah da kansa ce inna fil maut la sakrat inna fil maut la sakrat a mutuwa akwai magagi annabin Allah ne yake kwance an zo ibar rayuwar sa yace inna fil maut la sakrat da Allah ya kake tsammanin ni da kai mun zo mutuwa da social media ta dauke maka hankali baka da aikin komi sai TikTok baka da sana'a sai hawan waka ki dora a TikTok baka da sana'a sai rawa da kida baka da sana'a sai gigarar zalunci ya kake tsammani dan uwa mai tarin albarka idan ka tsada mutuwa kana cikin wannan halin kuma fa abinda mutun ya mutu akai shi Allah yake tada shi akan sa fa abinda wallahi idan ka mutu wajen orkest ana cashewa to a gobe kiyama cikin ɗan orkest Allah zai tada ka idan mutun ya mutu a wajen kallon kwallo tare da ɗan kwallo zai Allah zai tada shi idan mutun ya mutu a tare mazina tare da cikin wajen zina to Allah zai tare shi tare da mazinata in dan cin hanci da rashawa ne za a tayar da kai idan dan luwadi ne akwai ubanninka idan ka zamanto azzalimi ne zalunci kake yi akwai ubanninka idan mai kudi ne baka taimako baka aikin alkhairi akwai ubanninka in mulki Allah ya baka kana zalunci kana ganin kuke da fuguwar akwai da zaka tashi daga kai sai horin kyalle kuma akwai din iska ubanninka wallahi duk abin da mutum yake tadama akwai na gaba da shi shi yasa ka bi duriyar nan a hankali eh duk abin da zaka yi na shegantaka da iskanci wallahi an yi riga an wuce wasu digirgirke gare su wallahi akwai wanda ya wuce professor a iskanci kuma Allah ya bashi tabbacin ya iya iskanci ne Allah ya ce ya iya Allah ne fa ya ce ya iya to kai waye fada ka iya da kai a hankali duniyar nan ba ta da tabbaci Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya sai Allah ya ce hazaral maut sun tafi ne wato li hazaril maut don gujewa mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah ya ce da su mutu to Allah ne ya magana malamai suke sabani suka ce a'a tsawa Allah ya turo mala'iku suka yi sai suka mutu suka ce a'a ubangi subhanahu wata'ala ya kira su ne sai suka yace su mutu suka mutu amma kauli mafi rinjaye ta hanyar mala'ika guda biyu Allah ya saukar musu sai suka yi musu tsawa cewa kowanne ya mutu malan sai ga su kowanne ya kwanta ya mutu sai ga su dukkanin su sumi watan su mutu shikenan fa in Allah yace ka tafi ka tafi fa kuma ba wanda ya isa ya maido ka wallahi malan da ana maido mutane sai da kun tsena kasa yana samun kujerar mulki kasan nan ya mutu duk mulki kasan nan ba taba ba za a taba yi ba tsananin mulki da iya a watan tsanantawa a mulki kamar me kamar sai ne kun ce amma yana saman kujerar mulki ya malam ya barta haddaki kusan shekara 40 saman kujerar mulki kusan shekara 40 ne saman kujerar mulki kaddafi amma zaman sa a kujerar mulki bai hana masa tafiya ba Idris Deby shi yana kujerar mulki ya barta ya huce Salman a Saudiya yana kai kujerar mulki aka zo aka wuce sa ashe kaga ita in tazo ba ruwanta da duk wanda yake gadin ka duk wani garin da suke bakin gidanka aikin banza ne wallahi duk in a taro kwamfayi da kwamfayi a kawo bakin gidanka idan mala'ika mutu ya zo wallahi ba wanda ke hana sa shiga sun yi kadan su kansu idan su ga wallahi wucewa za su ci Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya tabbata a hadisin Amir dan Sa'd daga Abi Waqqas ya ji Usama dan Zaid yana bada labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bada labarin matar Alwaja abin da ya shahi cuta ta annoba fa qala rijsun sai ce a'a wannan abun nan ne tsawa ce aw azabun ko kuma wata azaba ce azab bihi ba'd al-umam Allah ya azabtar da wasu al'umma da ita annoba wata azaba ce da Allah ya azabtar da wata al'umma daga ciki umma baqiyya minhum baqiyya sai wasu suka yi saura daga ciki sai zahabul marra wa yati ukhra sai ya tafi an wasu su tafi kuma wasu su dawo a abin nan a rayuwa sai addu Allah ce faman sami'a bihi bi ardin duk wanda ya ji labarin annoba a cikin wani gari fala yuqaddimna alayhi kada ya shiga cikin wannan gari idan kana cikin gari sai kaje an ce gari kaza yana fama da annoba to annabi Allah ya ce kada ka shiga wa man kana bi ardin waqa'a fiha kuma duk wanda yake cikin garin da annoba ta shiga ta fado a ciki annabi Allah ya ce fala yakhruju iraran minhu kada ya fita yana mai gujewa wannan annoba haka ita annoba ɗan uwa azaba ce da Allah subhanahu wataala yake azabtar da bayunsa da ita wannan abun Aisha Allah ya kara mata yarda ma ta Annabi Muhammad take cewa al-firaru min al-waba'i kal-firari min az-zafi kun ga gujewa annoba mutun ya guje ma annoba mutun ya gudu daga cikin garin da ke da kai annoba to kamar mutun ya gudu ne a wajen yaki an zo an tsaya a wajen yaki sai Annabin Allah ya faɗi yake cewa wato ishtanibus sab'al mubiqat kuni sanci ababe guda bakwai masu halakarwa daga cikin su manzo Allah ya ambata shine juyar da baya ranar haduwa da abokanan gaba ina daga cikin mafi girman laifi a musulunci an fita yaki da kai ka tsorata da garin abokanan gaba ka juyo baya to wannan babban laifi kabira ce minal kaba'ir to Aisha take cewa annabi Allah yake cewa gujewa annoba kamar mutun ya guje daga cikin sahun yaki al-imam at-tabari sai ya kawo hadisi daga sa'ad yake cewa annal mar'a tuqi al-makariha qabla nuzuliha yace kaga hadisin sa'ad da muka karanta yana karanta da mu cewa mutun yana iya kare kansa daga annoba kafin ta sabka ma'ana idan ka gano cewa wani abu zai sabka nan musiba to mutun yake iya bada kariya da kansa ashe babu laifi a cikin addinin musulunci yin allurar rigakafi ba laifi bane kai allurar rigakafi ba laifi bane saboda kare kanka daga abinda zai sabka na musiba har in an gano wannan musiba zata sabka wa tajannubu al-ashiya al-makhufa qabla hujumiha kuma ba laifi mutun yayi nisanci ababen da ake jin tsoro idan suka zo za su ma mai al'umma wa anna alayhi as-sabr wa tarku al-jaza'i ba'da nuzuliha amma idan kuma kana anan sai annoba da musiba ta sauka to kai hakuri kake ka gajerancin hakuri a cikin wannan abun yace wannan shine ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa la tatamannu liqa al-adu kada ku yi fatar haduwa da abokan gaba ba a son ka ta fadar Allah shi hada ka da abokanin gaba shi abokin gaba neman tsarin Allah yake da shi annabi yace kada ku roki Allah ya hada ku da abokanin gaba was'alullaha al'afiya ku roki Allah watan lafiya fa idza laqitumuhum fasbiru in kuka hadu da abokanin gaba to koyi hakuri duk abinda za ku gamo da shi to ku hadu ku yi hakuri haka idan kuna cikin gari annoba ta sauka to duk abinda zai faru watan ayi hakuri da wannan abun shi yasa wasu daga cikin miki da suna Umar bin Khattab Allah subhanahu wata'ala ya kara masa yarda a wata rana yana cewa Ubayda Abi Ubayda bin Jarrah yana nikan hujja akansa yace a firarin min qadarillah yanzu wane kai ne zaka gudu daga qaddarar Allah subhanahu wata'ala fa qala law ghayruka qalaha ya aba ubayda na'am da ba kai bane ka fada aba ubayda Abu Ubayda bin Jarrah da wai ne ya fada yace to da yace yafiru min qadarillah ila qadarillah ai duk yadda kai mutum ba zai iya wuce kaddarar Allah ba zaka ta daga wannan kaddarar ne ka fita shiga wannan kaddarar kuma haka duniya take duniya mataki mataki ne idan ba a jarrabe ka ta wannan bangaren ba to Allah zai jarrabe ka ta wannan yanzu fa wani yana nan alhaji ne da kudin sa da motocin sa da gidajen sa yafi gida 100 a tawa amma wallahi in ya shiga nasa bai da kwanciyar hankali kai kuma gidan haya kake gidan haya kake gidan bai wuce ka biye jika 10 ba ko jika 7 amma kuma hankalinka a kwance kaga kaddara ce shi wannan yana cikin ya fita daga wannan kaddarar Allah ya fita shiga wannan talauci da musibar haya da kaza da kaza da kaza amma kuma sai aka sai ya cikin wata kaddara shine matar tana ga samu haya aya a hannu da ko kuma sai Allah ya jiyo haka ga talauci ga gidan haya ga wata ce amma kuma kana da kwanciyar hankali a nan saka ba yadda za a yi mutum fita cikin kaddara ta Allah subhanahu wataala wani yana nan fa ga kudi ga aya ga mulki ga jami'an tsaro amma kuma iyakan Allah ya haranta masa kai kuma ga kanin ku dala baka da baka da kowa sai Allah subhanahu wataala gidan kanka baka da abun hawa baka da amma Allah ya baka iyaka macarbi wannan ni'ima ce kaddara haka Allah ya kaddara maka a rayuwa shi kuma haka Allah ya kaddara masa tashi kaddaran sai ya tara duniyar nan da abun da ke cikin ta kuma sai ya je ya mutu ba wanda zai ci gadarsa sai ƴan uwansa saboda bai da diya sai kuma ka zo ka tara diyan kuma ka mutu ba abun da ka bar musu a rayuwa haka Allah ya kaddara jama'a kun fahimci karatu da ka mutum bai wuce wa kaddararsa abinda Allah ya kaddara maka to zai faru zai samu kuma kuma duk da kaga Allah ya da kai wallahi li hikmatin baligha akwai manufa hikima kwarai da gaske yanzu ko wanda kaga shi talaka Allah da ya bashi talaka wallahi Allah ya san zama shi talaka shine alkhairi gare sa saboda ko ba komai dai zai je sallar subhi a yi da shi sai kwanta yayi kwana kusan awa ta kusa yana barci kuma da tare da matarsa ba hantara ba tsegumi ba kaza da Allah ya bashi kuɗi to Allah ya san ɗiyan mutane ba su huta ba in matan gari na bisi ya lalata su sai Allah ya tauye su sai a bashi talaka wannan kuma sai aka jarrabe shi sai aka bashi kuma an bashi amma kuma wannan abun halin tsere bai bari ba gashi da kuɗin amma ko barawo ne kuɗin ku zai wawure ɗiyan ku ba su fita ba da ɗiyan ku kuma sai a lalata muku su wannan haka alƙaddara ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu waye lafiya الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى كتوى إذا وقع الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه دليل على أنه يزول الخروج من بلد الطاعون يتوانا حديثنا مكرنتا نائدم النوبة تسوكا أتكين غريكا كفتا ينا كرن تدمو تيواني ويبا أنهانا كفتا باني دم بير بقاتر كأا أبند باها سوشيني جنس ورم متوا يسا كفتا jin tsoron mutuwa amma dan kai ana kuna cikin gari sai annoba ta sabka to kuma kana aka je ka yi sai da sayarwa zaka iya shiga cikin garin dan sayarwa kuma zaka iya shiga cikin garin dami dan ka je ka sayo wannan duka ya halitta ji al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan fa amma idan mutum yayi kudurta a zuciyarsa abinda Allah ya rubuta masa ba zai kuskure shi ba a rayuwa dama duk abinda Allah ya kaddara maka to sai ya fada akan ka Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu sai wata matsala ta gaba shin jama'a mi wai shin ita annoba sabkarta a cikin al'umma mi ne fa'idar sa mi ne hikimar yin haka a cikin sabkarta annoba a cikin al'umma ya tabbata daga hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fina'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un yace arewar al'ummata al'ummata za ta kare ne za ta rage ta hanyar kashewa da kuma watan annoba sai suka ce ya annabin Allah mun san at-ta'un mun san yaki to bi ake ni da kuma at-ta'un fa kala sai yake cewa fakhru a'da'ikum min al-jinni wa fi kulli shahadatin, yace shine watan totsawar abuganan gabarku, sanyawar rashin lafiya ta hanyar abuganan gaban kuma ana ta hanyar aljannu. Kaga idan Allah ya tashi turo annoba cikin wannan iska, sai Allah ya turo, sai Allah ya turo annoba. Yanzu misalin da aka yi zamanin corona, aka ta sa mutane su sa ba bet, in Allah ya ga dama fa da wannan iskan da ake shaka cikin shi kawai, sai Allah ya turo annoba. Kuma ita annoban nan su kan su likitoci su san cewa tana hitowa da wurare da dama. Akwai annoba take fitowa daga ɗan dabba ta koma da mutum, akwai annoba take fitowa daga dabba ta shiga cikin jikin mutum, kuma sai biliyoyi ita annoba in aka je to biliyan mutane ke mutuwa. Sai annabi Allah ce wa fi kulli shahada, cikin wannan abun na mutuwa duk mai imani shahada yayi. Ma'ana idan Allah ya saukar da annoba a cikin gari, sai kuma Allah ya kaddara maka mutuwa a wannan annobar, to da kai da wanda ya fita a filin yaki aka kashe sa dan Allah matsayin kuɗi wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kai shahada, shahada dai kai. Haka malamai suka faɗa, suka ce wa hadal bala'u qad yursiluhu Allah nikmatan wa uquba, wani lokaci Allah yake turo annoba dan azaba da kuma tuwuwa dan Allah ya azabtar da wasu mutane, wanda suke kafirai masu sabon Allah, Allah yake turo annoba. Yanzu kaga annoban nan da aka turo, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna ma America da Faransa cewa ba su bake yi, Allah shi ke yi, saboda sun fi kowa wahala da aka yi. Ƙasashen musulmi ne suka mutu, ba sa da yawa, amma ƙasashen arnawa sun fi kowa wahala, sun fi kowa shan wahalar corona, har ta kai suka samu kaliƙin masallaci ne sazar karbu kawai. Ubangiji ya kama su azaba ce Allah yake musu. Amma waqad yusiruhu Allah shahadatan wa rahmatan lis-salihin, kuma Allah yake turo annoba dan ta kasance watan shahada da kuma tausayi ga mutanen da suke watan nagari. Ma'ana Ubangiji in yana son ka da alkhairi ka shiga aljanna, to sai Allah ya jarrabi garin ku da annoba, sai ka mutu, sai Allah ya sanya ka aljanna. To akwai abun da ba aljanna in ka tsada ne, ma me za ka yi, wahala ce ko? Yanzu da wanda ya mutu a shekara goma zai taso, ya ga yadda muke mutane suke rayuwa a wahalce yanzu, wallahi zai kwammace ina a ƙara mai ƙasashe ya cakwance can, in har ya mutu da imani. To me yake da daɗi a ƙasar nan? Me yake da daɗi? Ina za ka je ka ji duka more wannan rayuwar? Ba ka da kwanciyar hankali a ta ko ta ina. Addini an sanya shi gaba, an sanya musulmi gaba, an sa musulmi da musulunci suna faɗa. Ta kai ɗan uwanka musulmi kuna sallah a masallaci ɗaya da shi, amma idan ka ga shiranka ɓaci yake yi, mi amfanin wannan rayuwar? Ɗanan ka ne uwarka guda da shi, ubanka guda, amma ba ka san cigabansa, mi amfanin wannan rayuwar? Mai gwaran mutuwar kama da zama ka a wannan duniyar? To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Haka ita annoba idan ta sauka cikin gari ‘yan uwa, wata musiba ce. Wata rana a zamanin Mu'az bin Jabal an yi wata annoba da ake kira ta'unu amwas. To Mu'az sai ya tattara al'ummarsa, al'umma tana ta mutuwa, al'umma ta shiga cikin jarabawa, sai Mu'az ya tattara sai ke musu wa'azi, ya ce innahu shahadatun wa rahma. Ku sani fa wannan annobar da muke fama da ita shahada ce da kuma tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana son mu shiga cikin aljanna ne, wa da'watu nabiyyikum, kuma addu'ar annabin ku ce. Suka ce addu'ar annabi, ya ce kware da gaske. Wutar manzon Allah ya min addu'a, annabin Allah ya ce Allahumma a'ti mu'azan wa ahlihi nasibahum min rahmatika, ya Allah ka baiwa Mu'az da jama'arsa rabbansu daga rahamarka. Ya Allah ka baiwa Mu'az da jama'arsa rabbansu daga rahamarka. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su ta hanyar annoba, sai ga su suna ta mutuwa, kuma Allah ya sanya su aljanna. Haka jama'a, annoba jarab, annoba idan ta sauka su ake kai haƙuri. Kuma annoban nan fa kala-kala ce. Akwai annoba ta cuta da ake san kowa da mutane za su wahala, kuma akwai annoba kuma ta Allah shi ƙora muku baƙin shugaba, akwai annoba ta mutum ya auri mace azabatacciya, kun san yanzu su suka yi yawa. Kana ganin mutum ya kare hulla, ya fito kasuwa ana dariya, yana washe haƙora, wallahi bakin dariyarsa a kasuwa ne, yana komawa gidansa gora ya fi sa jin daɗi, wallahi a cikin huhunsa gora ya fi sa morewa. Ku kasan akwai wanda in ya shiga cikin gidansa dariya bai iya ba, saboda azabar musibar matarsa. Malam Jabir, akwai wanda wallahi baya shiga gida sai ya tabbatar ta yi barci, sai ya tabbatar ta kwanta. Akwai wanda fa ƙarfe 9 na dare, ƙarfe 9 Malam Jabir ta liƙe masa gida, wai bai shigo cikin gida ba, don haka ita ta liƙe gida. yazo yayi kwamfasa ya bubuga yayi kira da sallah duka tayi ko uhud shi tayi min tiflaki safar zero saboda ba yar mutunci bace da abun da ya jashi da aurota shine kyawun ta da siffata na sha fada muku cewa man tazawwajal mar'ata li jamaliha asha mahmuma in ka kuskure kyawun mace ya zaka ka aure ta wallahi wahala sai ta hika morewa wahala sai ta fika morewa kaida ce jumal suka ce duk wanda ya aure mace dan kyawun ta to zai rayu cikin damuwa Malam Jabir haka yake kira har ya ci awa guda ba cikin gida a ƙarshe sai dai ga ba la mafarra dole ya je ya dauko mekaniki mekaniki ya zaka yi buge kofar da yazo ya iske ta zaman salon zamne tana kallon tele da remote ta azaka hadibi sadiki kuma wallahi alhaji ne fa aramba idan Allah wannan ba annoba bace wannan ba annoba bace Allah ya kare mu da irin waɗannan matan. Allah ya yi gaba da su. Allah ya hada su da daidai da su. Sai kun san akwai maza irin su suma. Yan bana bakwai. Wanda kina magana ma da ke zagi ubanki kuma a cikin mutunci kuma a mareke kuma dole ki hakuri ki zauna. To Allah ya hada su da ire-iren su. Allah ya samu wani lafiya. Sai Allah yake cewa inna Allaha la zu fadlin 'alan nas. Ubangi subhanahu wata'ala ma abuti falala ne akan mutane. Allah yana falala la zu fadlin ai ma'abuti falala ce mai girma alal nas akan mutane da Allah ya shar'anta yin jihadi ai ba abin zaba ne Allah ya shar'anta yin jihadi domin samun shahada fa ba karamin alkhairi bane mutun ya samu shahada wata rana annabin Allah annabi Muhammad yana sama wani duci shi da Abubakar as-Siddiq da Umar dan Khattab da Uthman bin Affan sai duci ya girgiza dutsen sai ya girgiza sai manzon Allah ya taki dutsen da kafarsa sai ya ce na tsoya kai dutse baka san waye akan ka ba yace annabin Allah ne saman ka da as-siddiq da kuma shahidai guda biyu annabin Allah ne akan ka baka san waye ba annabin Allah ne da as-siddiq waye as-siddiq Abubakar as-siddiq sai ce kuma wa shahidaini da shahidu guda biyu shine Uthman bin Affan da kuma Umar dan Khattab dukkan su sun shahada Khalid dan Walid da yazo mutuwa fashewayi da kuka yace yo gashi dan Khalid ibn Walid zai mutuwa irin ta mata a gida mazaje suna mutuwa a fagen daga yace ga dan Walid kwanta a gida zai mutu kamar mace yana kuka ina ma akwai yaki yanzu ya fita yaje ya gubza ga sahabin da aka zo ana wajen yaki manzon Allah yace masa in ka mutu za ka shiga aljanna yana alƙira da binu yana son ya tauna da binu yace kai in na tsaya cin da binu za ta bata min lokacin da shiga aljanna sai ya wurgar ya shiga fagen daga kana mutuwa fagen daga aljanna ce da ikon Allah subhanahu wataala domin yanzu jihadin ma ba wa son ana fada to yanzu jihadin na yaki takobi an wuce wannan lokacin yanzu babban jihadi ɗan uwa shine ta hanyar karatu da karantarwa babu jihadin da ya wuce ka karantar ka ilmantar babu jihadin da ya wuce ka san mutanen gari ku sun yi sallah sun zai zo yana ta surutu har ciki mata su bata yi sallah ba kaga mutun ya ta baba su in ka bincike gidansa iyalinsa malam in aka ce maka mata akarmaka Allahu bihi ka tsire masa wallahi in kai ne shugaban kasa zaka sa daure shi nawa zai fito yana wa'azi yana karantarwa amma idan aka nuna masa iyalinsa da ƴaƴansa mata su da ƴaƴansa abun tausayi ita kanta da za a zauna da ita a tambayar tsakaninki da Allah rukunin sallah ba da ta sani ba akwai jihadin da ya tsaya ka wuce ka tattauna mata ka san sallah akwai wanda har yanzu mata ta bata iya wankan janaba kuma akarmaka Allahu ne ba kuma suke kafirta mutane akwai wanda in gani bai iyalai kan ba su da bambanci da ƴan tasha kuma akarmaka Allahu ne malami sai ai magana su ne malamai awliya wallahi kuma wani wata jarabawa da Allah ya jarabe malamai in ba wanda Allah ya taimaka ba shine galiban ba sa da lokacin karantar da iyalinsu za su fama da al'umma amma gida kan yanzu da ana hukunta mutum da irin zahirinsa ko to akwai malaman da ya kamata a tsira su daga wa'azi a ranar kwarai ya kamata a tsira su sai sun gyara kansu jihadin shine innamal jihadu jihadun nafs ka iya hada kanka matar ka ba su sirar kirki ba hijabin kirki ba shigar kirki da akwai wallahi malamin da mata ce ta zo shago wani ke tallata mu ga wata zawara na fa wai matar akarmaka Allahu wai zawara kuma tana gidan akarmaka Allahu mi amfani wannan rayuwa da kake fada ma al'umma yi kokari ka gyara gidanka sai ka fito ka tantar da al'umma da haka manzon Allah ya fara sai da ya fara gyara gidansa kuma babban musiba da yanzu muke fama da shi tuna jihadiya kuma na karantarwa shine malumai ba sa neman daidai da su ga malami ya saka sa kare dole sai fararma ce ina kai na faram ba faram bace ake damuwa da shi al'ummar annabi za ta kalla iske matan malam ba ta da hizibi dai cikin kanta na kirki wa za ta karantar shi yasa kullun cikin uwarka ubanka ake yi in zaka aura bi dole za ta bai wa gudunmuwa da addinin annabi Muhammad kana can kana karantar da maza a waje kana karantar da mata a cikin gida Allah ya ce inna Allaha lazu fadlun ala an-nas walakinna aktharuhum la yashkurun walakinna aktharan nasi la yashkurun sai dai mafiya yau mutane ba sa godiya wa ni'mar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce aya ta karshe a ranna
wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un 'alim
Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa qatilu fi'lu amrini umarni Allah ke bayarwa ku yi yaki a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu kusani anna Allah sami'un alim ubangi subhanahu wa ta'ala mai ji ne mai gani kamar na fada yanzu babban jihadi shine a karantar da mutane ku san waye Allah domin har yanzu aqida tauhidi bai zauna zukatan mutane ba kana ganin mutum ahlus sunna kana ganin su ahlus sunna ne kana tsammani ya rike addini ne da gaske sai wata jarabawa ta sabka a kansa ga sa gidan boka ya tafi ai masa duba ai da ban ba a gane mutunan kirki sai jarabawa ta hasabka a kansa sai sa Allah ya ce ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim inja Allah subhanahu wa ta'ala ko min qablihim ne ko min qablihim Allah ta shin mutane su tsammani dan ka ce ka imani ba a jarabar ka Allah ba zai jarrabe ka ba a barka kawai shikenan kawai ka ta jin dadin rayuwa Allah ce ina bashi wa mun jarrabi al'umma ta gabace ku ashe ka sanya a ranka ka ce wa sai Allah ya jarrabe ka to babban jihadi ka karantar da mutane ka nuna mutane Allah subhanahu wataala su san Allah su san addinin musu su san waye annabi Muhammad har yanzu muna da karancin wannan karatu fa yi kokari koda usulul salasa ka iya je karanta da mutane ta garin ku shi ku san waye Allah aqida tahawiyya a sanya aqida wasatiyya a sanya kitabut tauhid a sanya kashfu shubuhat a karantar amma yau karatun aqida yayi karanci a cikin al'umma sai sun ya galiban mutane da Allah ya jarrabe su ba sa da hakuri a cikin jarrabawa wani ya jima da ya walwale musu da sai sani ba saboda bai san babu aqida kuma sai a dawo a karantar da su fiqhul ibadat ya za a yi abota wa Allah da gaske ya ake bautar Allah ya ake yin sallah ya ake azumi ya ake tilama ya ake aikin hajji ya ake sannan kuma a dawo fiqhul muamalat ya ake saye da sayarwa zamantakewa tsakaninka da matarka zamantakewa tsakaninka da aya zamantakewa tsakaninka da makota zamantakewa tsakaninka da mahaifa wannan muamala ce a karantar da kai ita sai Allah maka haƙƙin Allah ka san haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka san haƙƙin musulunci ina fatan mun fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala imam al-qurtubi ke cewa wannan khitabi ne ga al'ummar annabi Muhammad Allah yana kiran al'ummar annabi ne akan su tasu yi jihadi fi sabilillah yace kuma subulullahi kathira hayoyin Allah na da yawa hayoyin Allah suna da yawa ku dai ku yi jihadi ku yaka a cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala mutane ba ta yawa duka a taro a zaman to iri daya wani fa abin da Allah ya taimake su da shi shine karatu to ta ilimin da Allah ya baka yi kokari ka yaki kafirci da kafirai ta wannan bangaren nuna wa mutane tauhidi wani kuma kudi Allah ya bashi to ta wannan bangaren yi kokari ka yi jihadi ka yaki musulunci da musulmi ai da ka yaki kafirci da kafirai ka taimaka wa musulunci da musulmi wani mulki Allah ya bashi taimaka ka yi yaki da mulkin da Allah ya baka wato ka kare musulunci da musulmi kar ka yarda ta dalilin ka musulunci ya samu cikas kuma ka zama to ko da shi kana kokari ka farkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi alazim ku kiyaye babban abun da ya kamata kowa ya mai da hankali a kansa shine tarbiyar ayyansa ba abu mafi girma yanzu da ya kamata dukkanin mu mai da hankali in ma ta kama a dinga yin semina kan wayewan uwaye kai a karantar da su a ilmantar da su kan tarbiyya dan yanzu babban matsalar tarbiyyar ayya yanzu yaran mu sun lalace kaga yariya kana ganin ta dalibar ilimi da hijabi da niqabi da suset ta dauko a hallari ko ko ishmawi ko iziya tana tahiya makaranta ko umdatul ahkam ba ka gane kai ta shace sai ka auta kaga cikin gida wallahi sai gano ashe ba karatun daban ita daban eh karatun ta daban ita daban ta yi nan karatun yayi nan jama'a wallahi in a haka zamu rayu mun ci amanar ta awar annabi Muhammad wallahi dole mu mai da hankali kan wa'annan ayyan amana ce Allah ya bamu kowa ya kula da ayyansa yau ka dibi da ɗiyan musulmi suke fitowa tsirara kaga wata jifa wai jifa fa an tsayi ke ta baya kana ganin ka tattara ta ahili jama'a in kaga irin wannan ka tsine musu albarka annabi ce il'anuhun kunna fa innahunna mal'unat ku tsine musu albarka domin tsinan nuni teloli ku ji tsoron Allah ku dinga gyarawa ku daina yarda kuna dinki na batsala wata fa yanzu in ta zo dinki dole sai an matse ta an tanke ta ta fito wai haka saboda da mu ita yar hutar ta haka annabi yace sinfani min ahlin nari lam arahuma qat yace wasu mutane wasu tawaga guda biyu hutar ne kuma ban ga su bane daga cikin annabi Allah yake cewa wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ila sun karkace kuma karkatattu suna tafi tsirara da tufafi amma kamar tsirara ne kirjinta a fili bayanta a fili dole wajen wai fidda jif sai an fi duma ta baya da wani hijabi da ya fito wai jamu jani muje wai suna wani hijabi ne wai jamu jani muje wallahi zai jaki ne zuwa huta Allah ya kare mu kowa ya tsaya ya kula da tarbiyyar da Allah ya bashi kuma karkace wai ɗan namiji ne a'a yadda Allah ya tura min kula da iyamaci haka Allah ya tura min kula da ɗan namiji
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما
Allah ya ce ya ku masu imani ku kare kawunanku da iyalanku daga shiga huta kana fama da ka zo masallaci a yi sallar subahin da kai azhar da kai la'asar da kai magriba da kai isha da kai ka je ka nemo abinci ka kawo amma har yanzu tunaninka bai baka ba ka tsaya da tarbiyyar waɗannan yaran naka shin ka taɓa zuwa ka ga ikulkin ɗiyarki da suke rayuwa ka taba amsar sallar da kake bincika suwa yi abokananta me yake cikin galerin kinta wallahi alazim da za ku dinga amsar sallulin ɗan ɗiyanku da ƙannanku mata ka dinga kalla wallahi duk ba za ka saki ba tana cike da batala da iskanci da shedanci ya rasulullah lalace yanzu fa ta kai yanzu wai shan taba ba maza ba kadai yanzu garin nan na tawa akwai fazulin mata ke tsora shisha suna sha kuma wallahi ana ganin su shisha malam jabir mace da shisha kuma duka an sa musu idanu saboda Allah da uwaye mu da kakannin mu su yi mu naka mun zaman to na gari gwamnati muna ganin su malamai na gani al'ummar gani na gani kun ba mai ce musu komai wai saboda akwai bifiribi Allah ya dibe wannan bifiribi ke dole sai mun tashi mun bada wannan mun bada gudunmuwa saboda a samu nagartacciyar al'umma nan gaba kuma wani babban wata musiba da muke ta fama da shi ne matasan mu shaye-shaye su yawa ciki yara yanzu ɗan kwata iske yaro shekara 12 ɗan kwaya 12 kuma yaran nan yanzu ko baka sai mu je ka salla ba fa yanzu sai ka iske akwai yari da ta ce min akwai wata kawarta wallahi ta kai shekara 6 da salla ubanta bai sani ba 6 season da portable kuma android babban salula take WhatsApp da Facebook duka tana yi uban bai sani ba uwar ba ta sani ba nace to ya take sa ta yi shi tace ai in da fito za ta je lakul gidan kawarta take kai sallar ta yi shi tana shigowa gidan kuma ta samu da abiyo an kare yaran fa yanzu fa in ta addare dole sai ka dole ka sayi za ka yi ka dinga cuɗanya da su ka dinga sakan madiyanka lokaci duka ba su lokaci kuna tattaunawa abinda take da bukata yi kokari in ka ga ta sami jin aure aurar da ita dan wallahi alazim mazan yanzu ba su da imani game da mata saboda kwaya suke sha kuma kwayan take sanya mutun yi fita cikin hanya ce sai abin da bai kamata ba sai sanya yanzu kana sai mutun yi aure yayi yana tsammanin budurwa ce shi kuma sai ta budur bazar ko san budur bazar ita la ilaha ula'i wala ila Allah ya sanya albarka abinda muka fara da mutu gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum Allah ya biya mu fatuci muna alkhairi wannan al'umma ta mu Allah subhanahu wataala ya kaagaji a cikin ta Allah ya dora mu akan as-siratul mustaqim Allah ya dora mu akan siratul mustaqim madan san mu Allah ya kabo hankalinsu zuwa ga tafarkin annabi Muhammad Allah ya shirye muna da su gaba daya Allah ya sa su gane wannan hanyar ba ta bulle musu Allah subhanahu wataala ya turo muna su Allah ya shirye muna da su Allah ya gyara muna su kuma Allah ya sanya wa rayuwarsu albarka jagororin mu Allah subhanahu wataala ya kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai kuma Allah ya ba su ikon yi muna adalci malaman mu gaba daya Allah ya tsara wa rayuwarsu albarka Allah ya tsare zuriyarsu Allah ya tsare shugaban su da bayansu kuma Allah ya kara wa ilimin albarka muna kara addu'a da limamin wannan masallaci Allah ya kara masa lafiya da albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana sai tsare masa rayuwarsa ya tsare mana mutunci sa baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a kasuwancin mu ya sanya albarka a ayyukan mu ya sanya albarka a zuriyyar mu ya sanya albarka a iyalin mu ya sanya albarka a rayuwar mu baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwan mu da aka kashe shekaran jiya nan Allah ya kabe su a matsayin shahidai Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kare mu da kasar nan jagorin mu shi jagororin tsaro suke tsare kasar nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare su da kariyarsa Allah ka kare mana sojin kasar mu da kariyarka Allah duk wanda yake nufin Niger da shari Allah ka masa da kayansa ya Allah duk wanda yake kulla mana makici Allah ka masa da kayansa ya Allah duk wanda ya gina mana rami Allah ka tura sa a ciki ya Allah ka bisa da watarwan mu su biyu Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya Allah ka tada mu da tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.